أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 26 غواتن شعبان هجرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتنا لشكرا دبوديد دليهود دقوم شابير ونديديد 27 غواتن جنواري 1995. Muna karatun littafin bayani wujubil hijrati alal ibad na Amirul Mu'minin Sheikh Uthman bin Muhammad bin Fodi alayhi rahmatullah. Idan ba a manta ba, mun ainihin kwana a fasli na biyar. Yau sai Sheikhu yace al-faslu sadis, fasali na shida, fi wujubi nasbil imami wa wujubi ta'atihi wa tahrimil khuruji anhu wa azlihi illa bi kufrin. Shehu ya ce zai yi bayani fi wujubi nasbil imam, akan wajabcin musulmi su kafa shugaba guda ɗaya, wa wujubi ta'atihi, da kuma wajabcin yi mishi biyayya idan an kafa shi ɗin, wa tahrimil khuruji anhu, da kuma haramcin a yi mishi tawaye a fito a yi wa shugaban musulunci zanga-zanga ko a yi mai juyin mulki, wa azlihi a yi mishi juyin mulki a cire shi, illa bi kufrin, sai dai fa in kafirci yayi. Ma'ana wannan fasli zai tattauna akan abu na farko, wajabcin kafa liman shugaba, abu na biyu wajabcin yi mishi da'a, abu na uku haramcin yi mishi tawaye, abu na hudu haramcin a yi mishi juyin mulki, sai dai in ya kafirta. Ina fatan mun gane. Fa aqulu wa billahi tawfiq, shehu yace ina mai neman dacewa a wurin Allah, sai in ce fa alam anna nasbal imani, ya kai musulmi ka sani da cewa kafa shugaba guda ɗaya wajibun alal musulmi na shar'an, wajibi ne akan musulmi a shar'ance ijma'an, kuma dukkan al'umman musulunci sun yi ijma'i tun daga kan sahabbai har zuwa yau. Dalili akan wannan magana, shehu ya ce qala Abdussalam ibn Ibrahim al-Laqani, a Sheikh Abdussalam ibn Ibrahim al-Laqani bai juri kenan shine mai tuhfatul murid, ya fadi fi fitihatul murid sharhi jawharati tauhid, in ka duba shafi 124 zaka samu insha Allah, inda qaulin nazim, a wurin da shi mai littafin ya fadi cewa wa wajibun nasbu imamin adal bi shar'i fa lam la bi hukmil aql. Haka shi ainihin asalin mai matanin littafin ya fadi, yace wa wajibun nasbu imamin adal, wajibi ne a kafa shugaba guda ɗaya kuma adili, bi shar'i, shari'ar musulunci ce ta kafa wannan dokar, fa'alam, ka san haka, la bi hukumil aqali, ba wai ga hukuncin hankali ba, ba a hankalta ba, a shar'ance. A nan wannan magana da ya ce bi shar'i fa'alam la bi hukumil aqal, yana yi wa mu'tazilawa raddi ne. Mu'tazila kamar su Jahiz da sauransu sun ce ai ba shari'ar musulunci ce ta hukunta cewa a kafa shugaba ba, a hankalce ne kawai. To dama su mu'tazila suna fifi ta hankali akan nafsi. Ai iqamatuhu wa tawliyatuhu, ma'ana tsayar da shugaba da kuma nada shi shugaba din, to wajibi ne. Sai yukhatabu bidhalika jami'il umma, saboda haka ana magana da dukkan al'umman musulunci, min ibtida'i mautihi alayhi salatu wa salam, tun daga mutuwa annabi sallallahu alayhi wa sallama ila qiyamis sa'a, har zuwa tashin alqiyama, ane wa musulmi magana da cewa wajibi ne su kafa shugaba. Fa idza qama bihi ahlul halli wal aqdi saqata an ghayrihim, idan aka samu ahlul halli wal aqdi suka tsayu wajen su da cewa sun nada shugaba, to sauran al'umman musulmi wannan nauyi ya fada a kansu. Ahlul halli wal aqdi sune za a zabi wasu dattawa ne waɗanda sun goge da rayuwa, sun saba, sun gajiya, sun ga yau, sa'annan kuma sun san ilimi na addinin musulunci, sai a zabe su a ce su ne za su rinka zaben shugaba idan sarki ya mutu na musulunci, idan shugaban musulunci ya mutu su ne za su zaba, ko kuma in wannan yayi kafirci an cire shi to ainihin su ne za su zabe. Shari'ar musulunci bata kididdige cewa sai guda kaza ba, a gwargwadon yadda aka ga ya kamata, idan guda ɗaya ma aka ga cewa ya isa ya isa, in biyu in uku, duk yadda shari'a ta gani ya kamata ya kamata. Ina fata an gane. To saboda haka malam yace idan aka samu ahlul hal wal aqd suka tsaya akan haka, shikenan ya fada akan sauran. Ashe tsayuwa wajen a zabi shugaba din fardu kifaya ne, an gane ko? Idan aka samu wasu sun tsayu wajen yi to ya fado akan sauran, amma in ji aka ki a zabi shugaba to gaba ɗaya abu ya zama laifi ga kowa kenan. Malam yace la farqa fi zalika baina zamanil fitna wa ghairihi, babu sabani tsakanin haka a ko zamanin da ake fitina ne ko zamanin da ake zaune lafiya, ma'ana wajibi ne musulmi su zabi shugaba, in kuma an samu wasu sun tsayo akan wajen zaben shikenan ya isar. Ma'ana in lokacin da ake fitina ne ko da ana cikin yaki ne sai aka kashe shugaba, to da nan take ahlul hal wal aqd za su iya nuna wani su ce wani shikenan ya zama shugaba, sai ya dauki tuta sai ya zama ya ci gaba da ainihin jagoranci. To ko haka ake zauna lafiya din, haka yake wajibi ne in suka tsayi wajen zabe din zaben yayi. Malai yace wa hadha madhhabu ahli sunna, wannan shine madhhabin ahli sunna, ma'ana Sheikh Usmanu ahli sunna ne ba dan Shi'a bane kenan ko? Kuma Sheikh Usmanu abin nan sunni ne, zahiri ne, ba munafinci ko? Yana bayyana shi ahli sunna ne, baya koyewa mabiyan shi aqidar shi. ومتى أطلقت الإمامة صرفت للخلافة, duk sa'an da aka yi magana al-imama cewa shugabanci to abin da za a juya ma'ana shine khilafa, halifanci kenan. Ma'ana dukkan mu musulmin Najeriya din nan ga misali sai a ce muna da khalifa kwaya daya, shine zai fito ya magana mu amsa, idan eh mu amsa eh, in a'a mu amsa a'a. Wa hiya ri'asatul amma, shi halifanci shugabanci ne wanda yake na gaba daya fi umuri addini wa dunya, wanda yake ya shafi al'amuran addini da kuma al'amuran duniya. Ina fata an gane. Dan haka dole in za a zabi shugaban ya zama ya san addini kuma ya goge a al'amuran duniya, ba wai ya zama addini kadai ya sani ba, bai san al'amuran duniya ya suke gudana ba, ko kuma ya zama al'amuran duniya ya sani kawai bai san al'amuran addini ba, a'a sai ya hada guda biyu din. Ashe ana bukatar wayewa kai ta duniya da lahira. Ina fata an gane. Yace niyabatan annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi shugaban yana zama ne madadin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa ya san al'amuran duniya kuma ya san al'amuran lahira. Ina fata an gane. Ga duk hikimomi na yaki har sai da yake suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, ya akai ka fi mu fasaha, ka fi mu iya yaki, ka fi mu gwanin takaza, ka fi mu gwanin takaza. Kasuwanci wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafiwa Khadijatul Kubra lokacin bai aure ta ba, sai da taga bambanci fiye da duk wani wanda ke zuwa yi mata haja a lokacin nan. Ina fata an gane. Ma'ana al'amuran duniya da lahira baki ɗaya manzon Allah ya kware. To haka ake son duk inda za mu zaɓi shugaba mu zaɓi wanda ya kware al'amuran duniya da kuma na lahira sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inda qawlihi bish-shar'i, da malam mai sharhi ya zo wurin sharhin maganar shi wancan mai littafi da ke cewa bishar'i fa'alam la bi hukumil aqali, sai yace yani anna wujuban nasbil imami ala al umma, wajabcin ainihin nada shugaba ga al umma din nan, tariquhu, hanyar da aka gano haka ash-shar'i, shine shari'ar musulunci, ash-shar'u shari'ar musulunci ce ta kafa wannan wajabci, inda ahli sunna a wurin ahli sunna, ma'ana ba da hankali bane, ash-shar'anta ne aka gano haka. Liwujuhin, saboda wasu dalilai, umdatuha ijma'u sahaba, babban dalilin da ke tabbatar da wajabcin da ainihin wato wajabcin dora shugaba shine sahabban annabi sun yi ijma'i akan haka gaba daya radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Hatta ja'aluhu ahammil wajibati washtaghalu bihi, har ma suka sanya nada shugaba ya zama yana daga cikin mafi muhimmanci daga abubuwan da suka wajaba akan su bayan mutuwa annabi. واشتغلوا به عند دفن النبي صلى الله عليه وسلم, suka shagaltu daga rufe annabi sallallahu alaihi wasallama, suna kokarin nada shugaba. A ce shugabanci ba wajibi bane, a ce kuma hanyar da aka gano wajibcin shi ba ainihin ashar'ance bane a hankalta ne, ashar'ance ne don inda a ce a hankalce ne, ya za a annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu da tsakar rana a ranar litinin. Madadinsu a kai da komo wajen a ce a rufe shi, sai da ya ƙarasa wannan wuni. Daren talata ya shiga, gari ya waye, laraba rana ta faɗi, har dare sai can ƙarshen daren alhamis aka rufe shi. Ma'ana sai da ranar laraba wunin ya ƙare, dare ya shiga daren alhamis, can ƙarshen daren alhamis aka rufe shi cikin dare, bayan an tabbatar da Abubakar ya zama shugaba. In kalli safa za ga aƙalla ya yi kwana biyu da wuni ɗaya ko kuma kwana uku a kwance akan gado, ba a rufe shi ba. Saboda me? Ana can ana kokowar naɗa shugaba. A ce shugabanci bai da muhimmanci jama'a? Don me? Don duk sa'an da aka ce ba shugaba ɗin nan, in an zo rufe shi waye zai ba da umarni? To lokacin da aka zo za a rufe shi, sai waɗannan suka ce to al'amarin wankan shi ya za a yi mishi wanka. Waɗannan suka ce ai sai a tube shi a yi mishi wanka kamar yadda ake. Waɗannan suka ce a'a sai a yi mishi cikin tufafin shi. Sai suka duk sai Allah ya jefo musu gangadi lokacin kowa sai sun kuyi daga. Shikenan sai suka ji ana magana da su, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanka a cikin tufafin shi. Sai kuma sai suka farka, waye ke magana? O fa su ne sun ji ana magana. Shikenan sai suka je suka yi mishi wanka cikin tufafin shi, aka saka shi alkafanin shi sallallahu alaihi wa sallam. Aisha tace an yi wa annabi alkafani guda uku ne, tufafai ne guda biyu, sai kwarjalle, babu riga babu rawani a ciki. Ina fata an gane. Shikenan aka zo ainihin ina kuma za a rufe shi? Wasu suka ce sai a kai shi Baqi'a, nan yake rufe ƴan uwan shi sahabbai muhajirai da ansarai. Wasu suka ce a koma da shi kasar su Makka, nan ma akai sabani. Sayyidina Abubakar yace manzo Allah ya gaya min wata magana daga ni, sai shi yace duk inda kaga Allah ya karbi ran wani annabi to anan yake son a rufe shi. Kora haka sai aka daga wannan gado na ainihin Aisha, anan aka yi mishi kabari sallallahu alaihi wa sallam. To shine ainihin a malan yake cewa wakaza aqaba mautu kulli imamin ila waqtina hadha, haka bayan mutuwa kowane shugaba har zuwa wannan zamani namu, to dole a dauki al'amarin zaben shugaba abne mai muhimmanci. Ina fata an gane. Al'amarin zaben shugaba dole ne a dauke shi abne mai muhimmanci. Da zarar wannan shugaba ya mutu, to ai gaggawa a ga an nada wani. Da Sayyidina Umar yana cikin jini zai mutu, amma abin da yake ainihin cewa to ai sauri a zabi shugaba da zarar ya mutu cikin waɗannan mutane shida, to ku zabi guda ɗaya zama shine shugabanku. Aje al'amarin bai da muhimmanci. Abubakar zai rasu, sai ya ce to ko ya rasu bayan shi Umar ne halifa. Don haka dukkan halifofin nan guda hudu wanda ba a zubar da jini ba kawai a nadin shi shine Sayyidina Umar. Don me? Don Sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ainihin manzon Allah ya tashi rasuwa bai nuna Abubakar kai tsaye ba. Don haka da ya rasu sai da aka yi ce ku ce sannan. Waɗannan suka ce wane ne, waɗannan suka ce wane ne, minna amirun wa minkum amirun, kaza 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 kaza. Kai zai rabu daga ƙarshe aka tabbatar da Abubakar ya zama shine halifa. Wasu basu mubaya'a ba daga cikin ainihin munafikai, aka je aka sassare kawunan su gunga sai da aka zubar da jini. Lokacin da Sayyidina Abubakar ya zo zai rasu, sai ya ce ko na rasu Umar ne halifa bayana, shi yasa yana mutuwa ba a yi sabani ba. To amma sa'an da Umar ya zo zai rasu, aka ce kai ba za ka nada halifa ba kamar yadda aka nada ka? Ya ce to in na nada halifa ma na yi koyi da wanda ya fi ni, amma kuma na yi shiru ban nada ba, na yi koyi da wanda ya fi ni. Ina nada halifa na ce wane ne halifa, na yi koyi da Abubakar, Abubakar ya fi ni daraja. Dan Sayyidina Umar sai da yake yana cewa na yi burin a ce ni filin gashi ɗaya ne na kirjin Abubakar da na more. In kuma ban nada ba na yi shiru, to na yi koyi da wanda ya fi ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce wane ba kai tsaye. To shi yasa sai aka zaɓi mutane shida ciki ya ce su zaɓi su fitar da shugaba cikinsu. Amma ya ce wallahi da Abu Ubaidata bin al-Jarrah na da rai, wallahi ba zan nada kowa ba sai shi. Don Abu Ubaidata bin al-Jarrah manzon Allah ya ce aminul umma, shi ne amintacce cikin wannan al'umma. Kaga manzon Allah ya ware mutum ɗaya ya ce amintacce cikin wannan al'umma, amincin shi ya kai aminci. To don haka Umar ya taɓa nada shi gwamna. To sai ya rasu kafin Umar, to shi ne Umar yake burin. Da a ce Abu Ubaidata bin al-Jarrah na da rai, da shi na nada ya zama shugaba, shi kenan a daina rigima. Malan yace wa ikhtilafuhum fi ta'yin man yuslihu khalifa, sabani da sahabbai suka yi akan wanda ya cancanta ya zama shine halifa ghayru qadihim fi ittifaqihim ala wujubi nasbihi, wannan ba zai soki abin nan da suka yi ittifaqi, haduwa da suka yi akan cewa wajibi ne a nada liman ba, wannan sabani da suka yi, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan bai tunkuda ijma'in su da ittifaqin da suka yi akan cewa zaben shugaba wajibi bane. Ina fata an gane wannan sabani ya zo ne ta wajen wane ne, wannan kuma yana wane ne, amma wajen wajabcin nadawa fa to suna nan akan ijma'in haka. Kuma wannan sabani nasu ma ai yana nuni ga cewa sun yadda wajibi din ne, dan da ba su yadda wajibi bane to me zai kawo sabani, duk wanda ga dama a zaba mana ko kuma a zauna hakan nan, amma har aka tsaya ana cece ku ce ashe sun nuna wajabcin abin kenan. ولذا لم يقل احد منهم لا حاجه الى الامام, مالن yace don haka ba a samu wani cikin sahabbai koda mutun daya ba wanda yace ai ba mu da bukatar wani shugabacin da annabi ya mutu, a'a yana mutuwa sai suka ga ai kuma da sauran bukatar shugaba wajibi ne a nada. وفي السبكي a cikin littafin as-subki, to subki guda biyu ne, akwai taqiyuddin as-subki akwai kuma dan shi tajuddin as-subki, to ta iya yiwa ko dan ko uban, daga nan shehu usman ya dauko magana. يجب على الناس نصب امام يقوم بمصالحهم, مالن yace wajibi ne ga mutane musulmi su nada shugaba guda daya wanda zai tashi wajen tsayuwa da al'amuran su na gyaran addini da kuma duniyar su, dalili li ijma'is sahaba, saboda sahabban annabi sun hadu akan wajibcin yin haka din radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sahabbai sun yi ijma'i akan zaben shugaba, hatta ja'aluhu ahammal wajibat, har ma suka sanya zaben shugaba ya zama daya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke wajibai akan su. Walam tazalin nasu fi kulli asrin ala zalika, kowane zamani mutane musulmi ba su gushe akan haka ba, duk sa'an da shugaba ya mutu sai kuma ai ta kokarin a zabi wani, walau kana man yansibu mafdulan, koda wanda za a nada bayan wancan limamin ya zama falalashi bata kai wancan da ya mutu ba, dan Abubakar falalashi bata kai ta annabi ba ko, amma kuma tabbas sai da aka ga dai an zabi shugaba, Umar falalashi bata kai ta ainihin Abubakar ba amma sai da aka ga an zaba, haka abin yake, ma'ana koda wanda za a zaba din kasa yake da wanda ainihin yake shugabancin da, to dole ne dai a dauke shi a nada dan mu ga cewa ya sauke mana wannan farlanci namu. Fa inna nasbahu yakfi fil khuruji an uhdati nasbi, malan yace domin nada wannan din da bai kai wancan da ya rasu falala ba, yana ainihin isarwa a fita daga nauyin dora liman din, mun gane ko, duk sa'an da aka ce misali kayi kaza sai ka zo da gwargwadon abin da zaka iya, ka sauke nauyin abin da aka dora maka. Abin da shari'ar musulunci ta dora mana cewa sai wajibi ne mu nada shugaba, sai muka ga wanda ya cancanta sai muka nada, ran nan sai ya rasu, sai kuma muka lalubo ba mu samu wani kamar shi ba sai muka nada wanda ke kasa da shi, shikenan nauyi ya fado akan mu na ainihin wannan nadi da aka dora mana. An fahimta ko? Shehu ya ce wa amma wujubu ta'atihi, to an gama magana dangane da wajabcin nada shugaba ko, yanzu sai kuma bayani akan wajabcin yi mishi da'a, ma'ana daya bayan daya shehu ya yake daukar matsalolin yana tattauna mana, matsalolin guda hudu ne, to an tattauna guda daya, yanzu sai daya ita ce ta biyu, yace dalilan da ke wajabta aiwa shugaba da'a kuwa, faqad qala Abdussalam ibn Ibrahim al-Laqani, الشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقاني البيجوري كده يا فدي في اتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد عند قول الناظم او عند شي من لتافين yake fadin cewa wala tazigh an amrihi al-mubayyin, karka ainihin kauce daga umarnin shugaba wanda yake asarari, ma'ana idan aka ce wannan shine shugaban mu na musulunci sai ya bayar da umarni, to bai halatta ka kauce daga wannan umarni nashi ba. Ina fata an gane, sai dai in wannan umarni nashi ya zama bai da ainihin asali in ma cikin alqur'ani ko sunna. Al-mubayyin din nan sai yace ai al-wadih, ma'ana umarnin shugaba na musulunci wanda ya zama asarari, al-jari ala qawanini shari'a, wanda yake gudana akan ainihin ka'idoji na shari'ar musulunci. Duk sa'an da shugaba aka ce wannan shugaba na musulunci ne, menene shugaban musulunci, ma'ana an nada shi da sunan musulunci ne ba da sunan gargajiya ba, mu fahimci wannan, to shine shugaban musulunci.
an nada shi a matsayin musulunci ba da gargajiya ba, sai ya bayar da umarni. Umarnin nan bai saba wa Allah ba, bai saba wa manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba, to sai aka ce wala tazir an amrihi al-mubayyin, karka kauce daga wannan al'amari nashi tunda asalari abin yake. Wala an amri khulafa'ihi, haka kuma karka ainihin kauce daga umarnin halifofin shi, ma'anan aka ce wannan shine shugaban kasa na musulunci, sai ya zama yana da gwamna ko yana da ciyaman ko yana da dagaci wanda yake na musulunci, to in ya baka umarni shi kanshi dagacin ko ciyaman ko kansila ko wane ne, to karka kauce tunda dai musulunci ya nada su. Wala wabihi, da kuma waɗanda suke ainihin wato ma'aikatan shi, sauran sakatarori da makamanta waɗanda zai nada a yankuna. لأن طاعتهم واجبة على جميع الرعايا, yace domin yi musu da'a su wadanda babban shugaba ya nada, to kai musulmi kai musu da'a wajibi ne akan dukkan ainihin wato talakawa, bizahiri wal batin, a zahiri da batin wajibi ne kai musu da'a. Ina fata an gane ma'ana, in suka bada doka ba wai sai a gaban su kadai zaka bi ba, in suka ce wannan titi wanwe ne to karka ce ta wannan wanwe, in suka ce wannan wuri ga inda za a bi, wannan wuri ga yadda za a yi, ko suna wurin ko ba sa wurin, kada ka kauce musu domin musulunci ne ya nada su. Idan ka saba musu a lokacin ba wai su ka sabawa ba, ka sabawa shari'ar musulunci ne. Shi yasa duk sa'an da aka ce mutane suna rayuwa ba a ƙarƙashin shari'ar musulunci ba, su kansu shugabannin ba za su ji daɗin mallakar mutanen ba, saboda duk sanda ka san ka saba dokar su, ba dokar Allah ka saba ba, balle Allah ya kama ka, ba shari'ar musulunci ka saba ba, ba wa ka saba wa, ka saba wa wani ƙato ne kawai ba. Mun gane ko? Li qawlihi ta'ala, saboda Allah madaukaki ya ce ati'u Allah wa ati'ur rasula, ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa ulil amri minkum, da kuma waɗanda suke jagorancin al'amarinku. To a nan da'a da aka ce za a yi wa Allah da manzon Allah da kuma waɗanda ke jagoranci daga cikin musulmi, ma'ana sai shugaban da ya zama yana da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan shugaba ya zama ya kangare wa Allah, ya kangare wa manzon Allah, in ya ce a yi hagu sai a ki, sai a yi dama, sai a rabu da shi. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما سبود من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفتشوا من أطاع أميري فقد أطاعني دو وندي ووندن نتاشو قبنشي طاعة تنية وطاعة دي. Ma'ana duk sanda manzon Allah ya nada wani kansila ko ciyaman ko dagaci ko gwamna ko hakimi sai kai mishi da'a, to kai wa manzon Allah da'a ne. Wa man afa amiri, duk wanda ya sabawa wanda yake ni ne na nada shi, faqad asani, to haqiqa ni ya sabawa. Intaha, wancan bayani da aka dauko ya kare. To dama aka ce khalifan musulmi yana zaune ne madadin manzon Allah ko? To shi ma khalifan musulmi duk sa'an da ya nada wani sai ka saba mai, to ka saba umarnin shi. Duk sa'an da kuma ainihin kai biyayya ga wannan, kai biyayya ga umarnin shi. Biyayya ga wannan khalifa na musulunci shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Biyayya ga manzon Allah kuma shine biyayya ga Allah. Ina fata an gane. Saboda haka sai mu lura, shugabanni da ake magana za a yi musu da'a fa, shugabannin da musulunci ya nada su ba gargajiya ba. Duk shugaban da gargajiya ta nada shi, to shi kenan ya haramta wa kanshi da'a daga al'umman musulmi, ya ce musulmi su yi mishi tawaye kenan. Amma duk shugaban da ya zama musulunci ne ya nada shi, shi kenan ya ɗauki igiya ya sargafa a wuyan musulmi, duk wanda ya zare wuyan shi daga ciki, to wannan mutum zai ainihin mutu mutuwa irin ta jahiliya yanzu za mu ji. Mungani ko? Wa fil hadisi, a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce usikum bi taqwallahi al-azim, inne muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi ne mana wasiya da tsoron Allah, shi ma Allah cewa wa laqad wassayna allazina utul kitaba wa iyyakum an ittaqulla. Ma'ana duk inda zakai wasiya kada wasiyarka ta wuce cewa to ku ji tsoron Allah jama'a, don wannan shine shugaban duk abin da baka faɗi daga baya. Mun gane ko? Don matuƙa aka ce jama'a ba su jin tsoron Allah, za su iya ƙarya, za su iya ha'inci, za su iya maguɗi, za su iya zuwa su yi shaidar zur, duk abin da kake tunanin ɗan adam zai iya wanda zai saba wa Allah, in aka ce bai jin tsoron Allah to zai iya. Don haka sai ya ce usikum bi taqwallahi al-azim, inne muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah, Allah mai girma, was-sam'i wat-ta'a, ku zama kuma kuna jin magana kuma kuna da biyayya, walau li abdin habashiyin, ko da bawa ne aka nada muku bakar fata dan kasar Habasha, kamar Bilal kenan. Don duk cikin su Bilal ne wanda ake ganin gashi bakar fata, don akwai sauran sahabbai waɗanda ba Larabawa ba, amma jajaye ne. Mun gane ko, kamar Suhaib mutumin kasar Italy ne, Bature ne, gashi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma kamar Bilal, wata rana sai suka yi fada da Abu Zarr, dole an aka taru fa sai an yi fada, dan haka kar a taba daukan cewa fada din nan wai kuma shikenan sai zama hanya ta gaba. Matsa muna sallah wuri daya, muna kasuwanci wuri daya, ana zaune gida daya, wata ran za a saba. To kar wannan sabanin ya zamar mana kuma shikenan ya zama hanyar da yake za a dauki gaba har abada. Da Bilal da Abu Zarr sai suka yi fada har da zage-zage, sai shi Abu Zarr Balarabe ne sai ya zagi Bilal yace, uwakka bakan mace ce. Sai Bilal ya ji zafin wannan kalma, sai ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Zarr ya mishi fada, yake Balarabe bai fi bakan fata ba sai in ya fi shi tsoron Allah, bakan fata bai fi Balarabe ba sai in ya fi shi tsoron Allah. Abu Zarr ya ce, manzon Allah ya mini fada har sai da nayi nadama, na aje kunduki na a ƙasa, nace Bilal ya taka karewar wulakanci kenan. To shine wata rana Abu Zarr zai yi tafiya da shi da bawan shi. To dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan fada da ya mishi yace, bayan ya gama gaya mai ba bambanci tsakanin wane da wane, ba bambanci tsakanin wane da wane, sai kuma yace, hatta bayin kudin nan ɗan uwanku ne, abinda kuke ci ku ba su ci, abinda kuke sawa ku ba su sa. To wata rana Abu Zarr zai tafiya, sai aka ga gashi ya sa jamfa da yar ciki da yalgar da jamfa da wando mai aiki ga yaran shi, ma duk sun yi kwalliya iri daya. Laziya yaya haka Abu Zarr, kai mai gida da kaya manya-manya kuma yaran gida da iri daya, akai haka? Sai ya ce, ai manzo Allah ne ya ce haka. Kuma kai yanzu ka samu wani jandake kin yadi, aska tara ko aska dozin ko aska nawa, a zuba maka ka sa a zuba wa yaranka haka ma. Bayan ya zama wai kai yanzu ka ga cewa yaranka ya dan sa masu kike, kace da Allah ka je ka sawo irshad mana, kuma ya ba za a gane babba ba. Ba gani? To eh? Shi uban ya sa daban, shi ne uba ba. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi. Wa qala Ahmad ibn Zarruq, Ahmad Zarruq yace, rutubatul wilati fi wilayatihim arba'atu umur, matakai waɗanda shugabanni na musulunci za su bi wajen shugabancin su, to abubuwa hudu ne. Na farko as-sam'u, ya zama suna aiki da musulunci yadda yake mutanen su mabiyan su za su rinka jin maganar su. Wa ta'atu, da kuma da'a biyayya. Wa tarkul khilaf alaihim, da kuma barin yi musu ainihin sabani, ma'ana da barin saba musu, ma'ana san da aka ce kai talaka ne ga shugaba, shugaba na musulunci, to akwai abubuwa guda hudu akan ka wanda zaka yi mishi, zaka ji maganar shi, zaka yi mishi da'a, sa'annan kuma ba zaka saba mishi akan umarnin da ya maka ba. Wa in kanu usatan muzlibina, ko da waɗannan shugabanni sun kasance masu saban Allah ne kuma masu zunubi ne, matukar dai yana nan a shugaban shi na musulunci, matukar ba kafirci ye ba, to haramun ne ya baka doka ka ki karbe, haramun ne ya hana ka kake hannuwa, haramun ne kuma ya faɗi magana ka saba mishi. Wal iradi an musawihim, sa'annan kuma abu na hudu malam yace ainihi, wato abu na uku shine kauda kai daga irin mugayen ayyuka waɗanda suke, wa in kanat zahira, koda waɗannan ayyuka a zahiri suke. Mun gane ko? Ma'ana wannan shugaba na musulunci ne, sai ya zama yana zalunci, yana yin wasu abubuwa waɗanda yake ba su halatta ba, to kar a ce za a yi mishi dawaye, in sai a tura manya su yi mai nasiha, sai suka yi mai nasiha sai yake karbi, sai a bar shi haka, sai a kauda kai akan waɗannan abubuwa, kar a sa ido kuma a je ana ta surutu. Wannan surutu da cewa a yi mishi dawaye zai kawo al'amuran musulunci su dagwalgwale, da'awa ta tsaya, jihadi ya tsaya, shikenan kuma waɗanda sai aka ce idan bango ya tsage sai ka dangare, sai samu inda zai shiga. Yanzu idan ba musulunci ba, menene zai ladabtar da mutane su yi wannan biyayya? A ce kana ganin shugabanka na zalunci, amma tunda ba kafirta yi ba, to ka kai mishi dawaye, in kai mishi dawaye kai kuma ka zama dan bid'a, in ba musulunci ba ina ake wannan hukuncin? shi yasa duk sanda ba musulunci aka karantar da mutane ba waɗanda ba su karantar da mutanen ba sai sun sha wahala da su ma Allah ya shiryar da mu to shine malai yake cewa wal wuqufi ala amrihim da kuma tsayawa akan ainihin bin umarnin su wa in adarruka koda suna cutar da kai duk sa'an da suka ce kai kaza dole kai matikar ainihin ba kafirta su kai ba koda ainihin suna cutar da kai Allah ya shiryar da mu don idan muka lura da kyau mu dauki kissar su Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi mugun mutum ne yana kashe bayin Allah yana kashe waliyan Allah manyan malamai duk yana kashewa amma su Abdullahi bin Umar sun san wannan abu da yake yi har yanzu sunan shi fasikanci bai kai kafirci ba dan bai halattar da wannan abu da yake ba shi kanshi ya san abin haramun ne bai dauka halal bane amma da ya ce halal ne koda baya ya zama kafiri za mu ji yanzu nan ma'ana giya ko baka shata ba in ka ce ai halal ne ka zama kafiri amma in kana shanta ka yadda haramun kake to kana nan a fasiki baka kafirta ba tukuna saboda haka shari'ar musulunci sai an fete ta an fayyace ta za a kai ga fahimtarta mun fahimci wannan ko shine ainihin sai malam yake cewa intaha Shehu Usman ya ce wannan bayani ya kare ya dauko daga cikin littafin Al-Qawaid na Ahmad bin Zarro cikin shafi na 32 to wannan bayani kenan dangane da wajibcin yi wa shugabanni da'a mun fahimci wannan ko saboda haka duk sa'an da aka ce shugaba na musulunci ya ce ayi kaza to ka akalli cewa ai shi kuma yana yin kaza a'a sai a bi wannan umarni nashi sai dai in umarnin shi ya saba wa dokar Allah to wannan fa ba za a bi ba mun fahimci wannan ko in ya saba wa umarnin Allah to wannan ba za a bi ba amma matukar umarnin shi yana nan akan umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ayi to koda shi yana aikata wasu zunubai yana wasu fasikanci yana zalunci sai ayi wannan abu don wannan abu umarnin Allah ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa haka Allah ya yi ma'ana ko kana kin mutun saboda yana yin zalunci yana yin wani abu in yace kai abin da Allah ya ce ko kai ka bari abin da Allah ya hana sai ka ainihin bi umarnin shi dan umarnin Allah kake bi a lokacin ba umarnin wannan mutum ba wa amma tahrimul khuruji anhu amma bayani dangane da haramcin yi wa shugaba na musulunci ta waye in dai ba kafirta yayi ba faqad qala ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كو اينهين يروكو ده igiyar Allah gaba dayan ku ya ku musulmi kar ku rarrabu ma'ana menene igiyar Allah alkitabu was sunna duk sa'an da musulmi suka rike alkitabu was sunna qur'ani da sunna to shikenan rarrabuwa ta kau abin da ya rage guda daya alqur'ani da sunna din nan da za a yi ruko da shi sai a yi ruko da shi a bisa fahamus salafis salih wannan ita ce aqida salafiyya yaya sahabban annabi suka aiki da aya kaza yaya sahabban annabi suka aiki da hadisi kaza yaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fassara hadisi da aya kaza yaya suka dabbaka a rayuwar su to sai a dauki wannan kar a ce a kowa ya dauki fahimtar shi to kuma rarrabuwa za ta sake zuwa karkashin qur'ani da sunna din mun fahimta ko dan za a dauko aya qur'ani guda daya naka ce wani mai kake gani zai ce kaza wani mai kake gani zai ce kaza wani mai kake gani zai ce kaza to kai zai rabu kenan kuma a karkashin an daga qur'ani din to sai a ce to kowa ya aje fahimtar shi menene sahabban annabi da tabi'ai suka fassara me sahabban annabi suka aikata wannan shine ainihin al-aqidatu salafiyya ma'ana duk abin da baya a tafi akan tsari na malaman farko sune sahabbai da tabi'ai mun gane ko to inda za a ga inda za a fitar da hujja a cikin wannan aya na haramcin yi wa shugaba ta waye shugaban nan dai ba kafirta yayi ba ko yana nan a musulmi to sai Allah yake ai riko da igiyar Allah gaba ɗaya ka rarrabu in aka yi mai ta waye an rabu ko ba a rabu ba to aya kuma ta hana rabuwa wa qala alaihi salatu wassalam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗi kama fi sahihi muslim kama yadda ya zo cikin sahihi muslim an ibnu umar daga ibnu umar Allah ya ƙara mishi yarda Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man khala'a yadan min ta'atin duk wanda ya zare hannun shi daga da'a ga wani shugaba na musulunci, laqiyallaha yawmal qiyama, zai hadu da Allah a ranar alqiyama, la hujjata lahu, bai da wata hujja ta ainihin aikata haka, bai da kuma hujjar da za ta ainihin kai shi ga shiga aljanna. Ma'anan aka ce wannan shugaba ne na musulunci, zai zo ya zauna, kowa ya zo ya mubaya'a, kowa ya zo ya mubaya'a, kowa ya zo ya mubaya'a, ya cappa na yadda zan yi da'a a ƙarƙashin alqur'ani da sunna, na yadda zan kaza, shi kuma shugaba shi ma ya furci, na yadda zan jako a ƙarƙashin alqur'ani da sunna. Sai ai irin ta sayyidina Umar, Umar da aka nada shi ya ce, to jama'a, kowa ya san na zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama, ina da zafi, ina da tsanani, amma annabi bai taba kwabata ba. Aka ce haka ne ya amiral mu'mini. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya mutu, Abubakar ya zo ya hau, sai da ya shekara biyu yana halifanci, na zauna gaban shi, kowa ya sani da zafi da tsanani, Abubakar bai taba cewa in rage ba. Haka yake, aka ce haka yake. Yace to yau kuma ni ne halifa, ta iya yiwa wani yace ya shiga uku. Yace a'a, duk wanda yake jin yana da karfin zalunci a wurina to shine mai rauni, wanda yake jin yana da rauni ba za a iya kwato mai haƙƙin shi ba, yana da karfi inda yana da gaskiya. Sai yace jama'a, idan na kauce da me za ku tankwaro ni? Da wani ba kauye yana can ƙarshen sahu, sai kyoto sahu ya zara takobin shi yawa Umar haka wajen wuyan shi, yace naqulu hakaza, sai mi maka haka, sai mu dada kai kan hanya. Umar ya jinjina takobi yace alhamdulillahi, da Umar ya samu za a gyara shi in ya kauce. Ma'ana duk sanda ka zama kai shugaba ne na musulunci, tun daga shugaban kasa, governor, secretary, kowa ne ne mai anguwa, dagaci, hakimi, duk sanda wani ya zo ya gaya maka gaskiya, ya maka nasiha, kakkare na shi, ka karɓi wannan nasiha ɗin. Mun fahimci wannan ko? To in aka yi haka, sai ku ga ainihin shugabanci ya tafi lafiya lau. Amma matukar aka ce ba za a karɓi nasiha ba, to shugabanci ba zai tafi ba, shikenan sai ta waye. An gane ko? Sa'annan fadarka ta zama wuri ne mai ladabi, ba wuri ne na hargagiya ba. Mun gane ko? Wani saurayi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullahi, na zo ne, ma'ana ya zo a yi mishi izini ne wai zai yi zina. Sai sahabbai ayayya ayayya, manzon Allah ya ce ku kyale shi, kwantar da hankali, ki kana so a yi da babarka? Ya ce a, kana so a yi da yarka? A, kana so a yi da yarka? Kaza kaza, diya lissafo mishi. Ya ce a, ya ce to wannan da zaka je kai zina da ita uwar wani ce, ko yar wani, ko matar wani, ko kaza na wani? Sai ce kwarai da gaskiya rasulullahi. Sai ce to ai mun addu'a. Manzo Allah ya mishi addu'a, ya ce tun daga wannan lokaci bai taba tunanin ya je fasikanci ba, tunani ma bai sake ba, balle ma ya abin nan sallallahu alaihi wa sallam. Wau, ta ka gani shine to shi yasa ake son shugabanci din shugabanci ne. Sa'annan manzo Allah ya ce wa man mata laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatun jahiliya, duk wanda ya mutu babu ainihin mubaya'a a wuyan shi ga wani shugaba na musulunci, to yayi mutuwa irin mutuwar jahiliya. Wannan dalilin kadai yana tabbatar mana da wajibcin nada shugaba. Don manzo Allah yake duk wanda ya mutu babu cappa, bai mika wuyan shi ga wani shugaba ya mishi mubaya'a ba a ƙarƙashin musulunci, to wannan mutum yayi mutuwa irin mutuwar zamanin maguzanci. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa ashe dole musulmi su nada shugaba, ko da anguwa ne, mu daga wani mu ce wani kai ne shugabanmu, mun yi maka caffa, mun yi maka mubaya'a, duk abin da kake ƙarƙashin Qur'ani da sunna za mu yi, duk abin da ya saba wannan fa ba za mu bi ka ba, a fito a gaya mishi haka. To duk sa'an da muka yi haka kuma, to duk wanda yake ya zare hannun shi daga wannan mubaya'a, to kuma har abada wannan mutum ya mutu a haka, to ya mutuwa kuma irin ta zamanin maguzanci har wa yau. An fahimci wannan da kyau ko? To ashe kun ga waɗannan dalilai suna tabbatar da haramcin yi wa shugaba tawaye. To waɗannan lafuzza guda biyu su ne suka inganta daga sahihi Muslim. Amma Shi'a sun kaga wani lafazi cewa man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatun jahiliya, wanda ya mutu bai san limamin zamanin shi ba, to yayi mutuwa irin mutuwar maguzanci. Da Shi'a da 'yan Qadiyaniya cikin kungiyar Ahmad Gulam, ƴan Ahmadiyya suna kafa hujja da wannan, sun suna kafa hujja akan dole ne ka san shugaban limamin zamaninka, dole ne saboda haka su Shi'a limamin zamanin su wane, su kuma Qadiyaniyya limamin zamanin su wane. Gane ko? To abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine ɗayan waɗannan lafuzza guda biyu. Ibn Taymiyyah yayi musu raddi a cikin littafin shi Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqdi kalami Shi'ati wal Qadariyya. Da Ibn Taymiyyah yazo ne musu raddi, littafi ne wani dan Shi'a ya rubuta. Ya sa mishi Miftahul Karama fi fiqhil Imama. Sunnan Annabi yake cin zarafi tun daga farkon littafin har ƙarshen littafin juz'i biyu ne. Zai kawo wa Ibn Taymiyyah littafin, akarmakallahu a duba wannan littafi kuma a faɗa abin da ba a faɗa. Ya nazarin littafin malam sai ce to ku rabu da mu da shi. Ibn Taymiyyah ya zo ya fara raddi, sai ya sa wa littafin nashi Minhajus Sunnatin Nabawiyya, tafarkin sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naqdi kalami Shi'ati wal Qadariyya, wajen yadda ake tunkuɗe a warware maganganun ƴan Shi'a da kuma ƴan Qadariyya. Yanzu sai a ce Ibn Taymiyyah bai san Annabi? An bata shari'a Annabi Muhammad ne fa yayi wurjanjan ya tsaya ya kare ta fa. Kirista ya zagi Annabi a zamanin Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya ce wa almajiran shi duk inda ya shiga ko ƙasa ya shiga ku lalubo shi ku datso kanshi ku kawo nan gabana. Sai da suka kawo kan nashi tukuna sannan Allah ya muku albarka, sannan ya dauki alkalami da takarda ya rubuta littafi ya sa mishi As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul, zararren takobi a wuyan duk wanda ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wannan sai a ce muku Ibn Taymiyyah bai san Annabi sai ku yarda? Wanda bai san Annabi ya ce wanda ya zagi Annabi a tsara wuyan shi zai yiwu? Ya kamata mu fahimci wannan abu da kyau jama'a. Ana rudan mutane ne sai a ce kar ku karanta littafin, a'a. To gaskiya ce kenan za su karanta kansu ya waye daga ƙaryar da kai musu, amma matukar gaskiya ne ba su karanta mana. Akwai wani yana zagin Muhammad bin Abdul Wahhab shekara da shekaru, shehu ne na dariƙa a ƙasar Maghrib can wajen Tunis. Sai wata rana wani almajirin shi ya je aikin hajji, sai ya taho da Kitabut Tauhid tare da sharhin shi Fathul Majid, sai ya ga sunan Muhammad bin Abdul Wahhab a farkon littafin, sai ya zo kawo shehu ya ce algafata malam, wannan littafi na samu shi a aikin maka ne, ina son malam ya duba mini shi. Malam ya duba littafi tun daga farko har ƙarshe, tun da ba sunan mai littafin a jiki. Almajirin ya zo ya ce akarmakallahu yaya bayanin littafi na, ya ce ai tun da ake rubuta littafi ba a taɓa rubuta littafi wanda ke magana tauhidi tsantsanin Annabi Muhammad irin wannan littafin ba. Da za ka ban min shi ma da na more. Ke to Allah gafarta malam, shi ne littafin Muhammad bin Abdul Wahhab da kake gaya mana. Ai zai istighfari, ma'ana da bai karanta ba ya hau zagi. To kar ku dauka duk wannan wujuji da ake da mutane haka ne fa. Wani sai ya tashi ya gama fadan ka, kamun ka bashi littafin ya karanta sai kuma jikin shi ya sanyi. Ai da ban karanta bane, to ban karanta bane dan mai kai saurin gaggawa. Aka ce wa bil ajalatin nadama. Shine malam yake cewa wa qala subki, har wa yau da subki yace la yajuzul khuruju anis sultan, bai halatta a yi wa sarkin musulunci ta waye ba. Hada muttafaqun alaihi fil adili, wannan dukkan malamai sun yi ittifaqi game da adilin shugaba. Duk sa'an da aka ce wani shugaba ne na musulunci adili, bai halatta a yi mai ta waye ba. Wal mashhuru fil ja'ir, haka kuma wanda yake ja'irin shugaba ne azzalimi, to malamai a mashhuriyan magana su suka ce bai halatta a yi mishi ta waye ba illa fi mazhabil mu'tazila, sai dai a mazhaban mu'tazilawa. An gane ko? Wata rana in dalili ya kama za mu zo a yi bayanin mu'tazilawa su kuma su waye. An gane? To mu'tazila su ne suka ce ai in ya zama shugaba azzalimi ne to za a yi mishi ta waye koda musuluncin shi ya kai musulunci, in dai koda bai kafirta ba. Wa qala Ahmad bin Zarruq, Sheikh Ahmad bin Zarruq ya faɗi fi qawa'idihi a cikin littafin shi Al-Qawa'id, yace hifzun nizami wajibun ala wa mura'atil maslahatil amma wajiba, lallai kula da tsari na musulunci dai wajibi ne, sa'annan kuma kula da gyara al'amuran da za su kawo gyara addini da duniya wajibi ne, lazimatun kuma lazimi ne akan musulmi, ma'ana duk abin da zai kawo tsari ya tafi tashin hankali bai faru ba wajibi ne akan musulmi. duk sa'an da musulmi suka san in sun yi kaza tashin hankali da banna za su faru wajibi ne su bar wannan abu ma'ana wajibi ne su zauna lafiya falidha ajma'u ala tahrimil khuruj malan yace dan haka ne malaman musulunci suka yi ijma'i akan yi wa shugaba tawaye alal imami ga ainihin shugaban musulunci tawaye bi qaulin koda da magana ne ma'ana ko zanga zanga a fito a daga ainihin hostas da takaddu da kwalaye ana ihu ana zanga zanga ga shugaban musulunci to bai halatta ba aw fi'lin ko kuma a aikace a zuwa aikata wani abu wanda zai nuna ainihin cewa an yi wa shugaba na musulunci tawaye kullurafa akwai bambanci tsakanin shugaba na musulunci da shugaba musulmi shugaba na musulunci shine shugaban da musulunci ya nada to bai halatta a mai tawaye ba amma shugaba musulmi wanda zalunci da maguzanci da gargajiyanci suka ainihin nada shi wannan ba ma ana magana yi mai tawaye ba juyin mulki ne ma yake wajibi akan musulmi su mishi don kar ku manta sarakunan gargajiya da Shehu Usmanu ya yake su din nan fa ba wai maguzawa bane baki dayan waɗannan sarakuna musulmi ne dukkan su ba sarkin da ya amsa wa Shehu Usmanu a wancan zamani sai sarkin Zazzaujatau shi yasa dukkan su Shehu Usmanu ya hada ya rangade sai yake dukkan su kafirai ne sarkin Zazzau ne na wancan zamanin bai kafirta ba kawai Jatau saboda shi ya amsa wa kiran Shehu Usmanu yana bada mabiyan shi a tafi jihadin Shehu ya kuma yadda kasar shi kasan musulunci ce Allah ya ji kan Jatau ba ga mu'afiruna to shine ainihin shehu yake cewa hattan jarra fi ijma'ihim ala salati khalfa kulli barrin wa fajirin har sai da ijma'in malaman musulunci ya kai akan cewa ayi sallah a bayan duk shugaba wanda yake mai biyayya ga Allah da kuma fajiri minal wilati daga cikin shugabannin musulunci wa ghairihim da waɗanda suke ma ainihin wato ba wai ainihin mutane ne na gari ba mun gane ko ma'ana shugabanni na musulunci waɗanda suke da fajiransu da ainihin bayin Allah na gari to malaman musulunci suka hadu akan cewa a iya ainihin bin su sallah in ya zama su ne shugabanni sai ce minal wilati wa ghairihim daga cikin waɗanda suke su ne gwamnoni su ne shugabannin kasashe wa ghairihim da waɗanda suke su ne masu anguwanni da sauransu amma na musulunci sai zama suna zalunci shine kamar Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Abdullah bin Umar yana bin shi sallah Anas sahabban Annabi duk suna bin shi sallah ga kuma irin wannan fajircin da yake mun gane ko Sayyidina Usmanu hudu bai zo ne ranar Juma'a kawarijawa ƴan tawaye suka zo suka jajjefe shi sai ya fado kan minbarin ya suma mun karanta nan cikin Sahih al-Bukhari aka daukai aka kai shi cikin gida suka kwace masallacin Annabi ya zama su za su limanci lokacin aka je aka tambaye Sayyidina Umar Sayyidina Usman waɗannan azzalimai ga su sune suka kwace masallacin su za su limanci ma bi su sallah sai ce ku yi marmaza ku bi su sallah matukar sun kyautata to ku kyautata tare da su in sun zo mugun aiki ku kauce ka ku shiga cikin mugun aikin su ma'ana sahabban Annabi suna duban abin da yake daidai ne in ba haka ba ya za a yi aje hoka ka suma kuma ka ce a bi wannan mutum ya sallah kai yanzu sunnan Annabi ma aka ce abu kawai kace kada abu sallah sunnan Annabi ma aka kace ka abu sallah to ina kuma dan Allah a fasa maka kai kace abu sallah wannan da yake dan jahannama za ku bi sallah yana mai karkata ba an fasa mai kai amma zai faɗa haka intaha bayani ya kare wanda aka dauko daga wannan littafi cikin shafi na 32 Shehu Usmanu yace wa qala waliyullahi ibnu abi jamra fi bahjatin nufus sharh al-bukhari ga abinda waliyin Allah ibnu abi jamra ba maliki ne sharhin sai muktasar na sahih al-bukhari ga abinda ya fadi a cikin littafin shi bahjatin nufus sharhin bukhari ne yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa da muke karantawa duk ishara ne akan cewa ashe Shehu Usman ba zama yayi ba karatu yake ba mu lura duk babin da muka zo akalla sai Shehu Usman ya kafa hujja da littafi akalla biyar fa a cikin wannan littafi Shehu Usman ya kafa hujja da littafi ya kai guda 100 fa mun gane ko to Shehu Usman zama yayi hakan nan kawai ma'ana duk da ya zama shehu amma karatu yake fa jini yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amara bi hifzil bai'a wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da kiyaye mubai'a ma'ana mubayi'arka da kai ga shugaba to ka kiyaye ta. Wa qala, sai malamin yace, wa in kana za zadiyataini, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ko da wannan shugaba ya kasance yana da zabiyataini, zabiyataini ma'anar shi a wannan wurin ma'ana bakaken fata ake siffanta masu manya-manyan lebe guda biyu, manfukul khayshum, wanda yake da manya-manyan hanci, hancin duk ya kunkumbura, haka hancinan mu yake bakaken fata ko? Sai annabi yace fasma, ka yi mishi ainihin ka ji maganar da ya faɗi, wa ati, ka kuma bi maganar shi, wa in daraba dhahara, ko da azzalimi ne yana dukan bayan mutane, wa akaza almala, yana kwace dukiyarsu, matukar bai zama kafiri ba kuma shugaba ne a karkashin musulunci, to wajibi ne ka yi mishi da'a. Fa'ila ya rasulullah, sai aka ce ya manzon Allah, ara'aita wa in wulliya alaina umara'un yatlubuna huquqahum, to me kake gani in aka dora mana shugabanni waɗanda su suna neman sai mun baki su haƙƙinsu, wala yu'tuna na huquqana, amma mu ba su ba mu haƙƙinmu. Mun gane ko? Su karɓe haraji, levi, wane ne cika su karɓe su tara, ba za su yi mana kwalta ba, kwaltan mu kai ka ce filin tashin kiyama ne, raga-raga malam, tayi raga-raga. An fahimta ko? Al'amura zalunci yayi yawa, su sun karɓi abin da suke nema daga wurinmu, mu kuma sun kisi mana abin da muke nema daga wurinsu, ma yi musu da'a. Faƙala alaihi salamu, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, a atuhum haqqahum, ku ba su haƙƙin nasu da suka nema, matuƙar dai a ƙarƙashin musulunci ne. Amma ji shugaban da ya fito ya ce, ai mu ba ruwanmu da addini, mu ba addinin musulunci muke ba, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, wuta jahannama ɗaya, ƙarashin abin da muke ƙara sa kenan ko? To shi kenan, wannan ba za ka ba shi abin da ya nema na haƙƙin shi ba. Watlibu huquqakum minallahi, ko kuma ku nemi naku haƙoƙin a gurin Allah. Fa inna allaha sa'iluhum amma tar'ahum, domin Allah zai tambaye su akan kiwon da ya ba su. In aka ce ga shugaba wanda ke karkashin musulunci yana zaluntar mu ba shi abin da ya nema shi ya hana mu, to shikenan Allah zai kwatar mana namu a ranar alkiyama. Wa zalika lima yatarattabu alaihi min izzil islam, malam Shehu Usman yace abin da yasa ba za a ce ai mai tawaye ba, saboda zama a yi haƙuri ɗin zai jawo ɗaukaka ta musulunci, wa izharil ahkam, sa'annan kuma hukunce-hukunce na musulunci za su yi ta bayyana. A zauna a yi ta karantar da mutane, musulunci na ɗaukaka, ana musuluntar da maguzawa, al'amuran addini suna tafiya, amma duk sa'an da aka ce an faɗa yakin ba sasafa, waɗannan abubuwa za su yiwu? Ba za su yiwu ba. Wa qam'il a'da'i, sa'annan za a rinka durƙusar da ainihin wato maƙiya, za a rinka karya ƙashin bayan maƙiya. Wa tashyit, yace amma rarrabuwa yujibu bid da zalika, yana ainihin kawo kishiyar haka, duk sa'an da aka ce an zauna a ƙasa ana yakin ba sasa tsakanin shugaba na musulunci da mabiyan shi, musulunci ba zai ci gaba ba, hukunce-hukuncen musulunci ba za su ɗaukaka ba, sa'an nan maƙiya kuma za su ƙara ƙarfi, don mun shagaltu muna ta kashe kanmu, ina za mu je kashe su, su kuma suna can suna ƙara kisan mu. Wala yajuzu aidan azluhu, malam yace bai halatta a kwabe shugaba na musulunci ba, illa bi kufrin, sai dai fa in kafirci yayi. Wa fi ra'ihatil janna, a cikin littafin da ke da suna ra'ihatil janna, sharhi ida'atid dujunna, sharhi ne na littafin ida'atid dujunna, yace la yajuzu lana sarfal imani ala an imamatihi, bai halatta gare mu mu kwabe shugaba daga shugabancin shi ba, wa khalqihi, mutun kuɗe shi bai halatta ba, bi sababi ma khalal kufur, ga duk abin da in dai bai kai kafirci ba bai halatta ba. Mun fahimci wannan ko? Min jami'il ma'asi, na dukkan sabo, kowane irin sabo yake yi. An gane wannan ko? Komai irin saban da yake matukar ba kafirci yayi ba, yana karkashin gwamnatin musulunci, to ba za a cire shi ba, sai a ci gaba haka ana nan har ko ya gyaru ko kuma Allah ya san yadda zai mana da shi. Izarta ka baha, in yana ainihin aikata waɗannan laifuka min ghairi istihlali, matukar dai ba ya halatta ba ne, amma in ya halatta fa, to wannan ya kafirta shikenan, sai a cire shi. La sirran wala jaharan, yace ainihin wato ko a sirrance ko a bayyane, bai halatta a fito a yi mishi tawaye ba, ko yana wannan ayyuka a bayyane ko yana yi a ɓoye, bai halatta mai mishi tawaye a ɓoye mu rinka mishi maƙarƙashiya, ko kuma a bayyane mu fito mai mishi zanga-zanga ko juyin mulki ba, sai dai in kafirci yayi. An gane ko? Wa fil qasidatil jazairiyya, Shehu ya ce a cikin littafin Al-Qasidatul Jazairiyya, littafi ne wanda yake a sifar waje kai da jin kasida dama, ya ce wala yakunu bitaril fisqi munazila illa bi kufrin fadala budda min badani. Aka ce wala yakunu bitaril fisqi munazila, don shugaba ya zama yana yin fasikanci to shikenan ba za a ce za a cire shi ba, dan ya fada cikin fasikanci, shugaba na shan giya ko yana cin haramun ko yana makamantan haka, matukar musulmi ne kuma a karkashin gwamnatin musulunci, a lura da wannan kalma, to ba za a cire shi ba illa bi kufrin, sai dai in kafirci yake yi, fa zala budda min badali, to wannan fakan in ya zama yana kafirci ba makawa, dole sai an canza shi. Wa fi iba'atid junna, har wayo dai a cikin littafin iba'atid junna malamin yace wala yajuzu azluhu in tara alayhi fiskun aw baga wajtara wala alkhuruj anhu illa in kafar wa hafirul baghi hawati ma hafar. Yace wala yajuzu azluhu in tara, bai halatta a kwabe shugaba na musulunci ba, in tara alayhi fiskun, in ya zama fasikanci ya fado, mai ma'ana in ya koma yana fasikanci, aw baghi ko zalunci, wajtara ko kuma yana sama da fadi, yana kandama dukiyar al'umma, yana cutar al'umma, to bai halatta a cire shi ba, wala alkhuruj anhu, bai halatta kuma a mishi dawaye ba, illa in kafar, sai dai in kafirci yayi. An gane ko? Sai yace wa hafirul baghi, domin wanda yake haka ramin mugunta, hawati ma hafar, sai ya fada cikin abin da yake hakawa, ramin shi da yake haka na wannan zalunci da yake shi zai fada, musuluncin shi kuma shi da shi zamu yi amfani. To karshen wannan ainihin fasali ke ne wanda ke magana akan wajabcin kafa shugaba, da wajabcin yi mishi da'a, da kuma haramcin yi mishi tawaye, da kuma ainihin haramcin cire shi sai dai in kafirci yake. Sai mu tsaya mu auna da wannan zamanin, shin shugabanninmu na wannan zamanin, da gwamnoni da ciyaman da shugaban kasa da dagatai da hakimai da masu anguwanni, a ƙarƙashin musulunci aka nada su koko a ƙarƙashin maguzanci? An nada su a ƙarƙashin maguzanci ne, ba a ƙarƙashin musulunci ba, dukkan su ba mai da'awar musulunci cewa wannan gidan musulunci ya kafa shi, dan haka musulunci za a yi kuma musuluncin ake yi, babu. Akan haka ashe waɗannan na daga cikin waɗanda shehu ke nufin za a yi musu tawaye, don ba musulunci ya kafa su ba, za a yi musu zanga-zanga, za a ainihin kwace mulkin su ta hanyar juyin mulki, za a yi musu makarkashiya ta sarari da boye, sai an ga cewa an canza, an kawo mulkin Ubangiji. Ban fahimta ko? Amma matukar ba haka ba, to rayuwa ba za ta tafi ba, rayuwa ba za ta tafi da sarakuna da shugabanni waɗanda maguzanci ne ya kafa su ba. An gane ko? Kuma abin da suke aiki da shi shine ainihin doka ta kafirai, to wannan ba zai taba yiwuwa ba, wajibi ne sai an ga cewa an ga bayan su. Mun fahimta ko? Dama wannan shine makasudin rubuta wannan littafi, kuma shine makasudin mu ma da muke karanta shi. Ma'ana so muke yi, duk wata gwamnati fajira, fasika, kafira wadda ke foundation ta shine maguzanci, tsarin mulkin ta shine kafirci, to sai mun ga bayanta da izinin Ubangiji, kamar yadda Shehu Usman ya ga bayan gwamnatin da ke wannan kasa a zamanin shi. Mun fahimci wannan ko? To za mu kwana nan insha Allah, sallu ala nabi. Allah ya fi mana kurakuranmu, marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata, yara da manya, Allah ya ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu lahira da imani, Allah ya ji kansu, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai. Waɗanda ba su gane addini ba, Allah ya sa su gane, wanda so gane Allah ya ƙara musu fahimta. Muna roƙon Allah, Allah ya taimake mu wajen kafa gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan yin jihadi. Allah ya taimake mu wajen kafa gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan yin jihadi. Muna roƙon Allah, Allah ya agaza ƴan uwa musulmi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.